Untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne daga masallacin Markazu Salafiyya number 46 Maja Road, Tudun Wada, Zaria, Jihar Kaduna, Nigeria. A yanzu da muke magana kusan karfe 9 ne na safiyar ranar Asabar wadda ta daidai da 18 ga watan Rajab, Hijira na da shekara 1430, wadda ta daidai da 11 ga watan July shekara ta 2009. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da neman Allah ya dadin tsira da aminci ga tiyayyen halitta annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan kuma zamu mika ainihin wato yabawa da kuma godiya ga masu wannan masallaci na Markazu Salafiyya saboda irin kyakkyawan shiri da tsari da suka yi domin tarbar baki da kuma gabatar da wannan muhabara. Muna gode musu, muna roƙon Allah ya saka musu da alheri, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Sannan muna ainihin maraba da bakin mu na kusa da na nesa, waɗanda suke wasu anguwanni a nan garin Zaria ko kuma waɗanda suka zo daga wasu garuruka. Mune muku fatan alkhairi, muna fatan kamar yadda Allah ya iso da ku Zaria lafiya, Allah ya koma da ku kasashenku da garurukanku lafiya, kuma Allah ya bar wannan zumunci tsakaninmu da ku kamar yadda kuma wata ran muke fatar ku gayyace mu domin sauraron wata lacca wadda za ku gabatar mana a garurukanku. Idan haka ta faru, Allah ya ba mu ikon amsawa. Mune muku fatan alheri, muna cewa Allah ya saka muku da alkhairi. Yan uwa musulmi masu sauraron mu, yau kusan kwana 7 kenan ko fiye da kwana 7, cibiyar yada ilimi ta Darul Hadisi Salafiyya da ke nan Zaria a Nigeria. Mecece cibiyar yada ilimi ta Darul Hadisi Salafiyya? Makaranta ce wadda ya kusan shekaru 20 da kafata, manufarta shine karantar da Alkur'ani da hadisi a bisa fahimta ta malaman farko, mutanen kirki wato annabi da sahabbai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Nayi wannan bayanin ne saboda abun mamaki ba wai ƴan boko ba waɗanda ba sa jin larabci, har masu jin larabci ba su san me ake nufi da Darul Hadisi ba, sai su dauka wai kungiya ce. Ma'anar daru a kalmar Turanci ita ce institute, wato cibiya ce ta yada ilimi, makaranta ce a fada da Hausa gwari-gwari, makaranta ce ba kungiya ba ce. Ita wannan makaranta ita ce da gayyatar wannan lacca. kuma mu dinnan dukkanin mu daliban wannan makaranta ne a karkashin wannan makaranta muke koyon karatu a karkashin ta kuma muke koyar da gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya taimake mu muke isarwa da jama'a ita wannan makaranta ta yada sanarwa a takaddu da kuma takafofin yada bayanai na zamani radioyi television da kuma wayoyin tangaraho na GSM ana sanar da cewa akwai wannan wa'azi wanda za a yi shi a yau taken wa'azin kuma shine wawa kashe malam Ja'far mai gabatar da wa'azin shine Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Zaria ni kenan dake gabatarwa din a yanzu insha Allah ta'ala ta abin da ya ba mu mamaki bayyana wannan lacca sai mutane so ka suka shi biyu tsakanin matsorata da masu jin tsoro matsorata su ne masoyan mu waɗanda suke ganin cewa gabatar da wannan lacca akwai hadari ga rayuwar mu da dukiyar mu domin akwai yiwuwar a kashe mu kafin mu yi wannan lacca kamar yadda akwai yiwuwar a kashe mu bayan mun yi wannan lacca domin ita laccar za ta yi hasashe ne game da tona asirin waɗanda so kashe wannan hamshakin malami Malam Ja'far Mahmud Adam kenan sai su masoya waɗanda muka kira su da matsorata sai suka ainihin jiye mana tsoron kar wani abu ya same mu kafin ko bayan wannan lacca za mu bada ansa a cikin wannan lacca insha Allah ta'ala to bayan matsorata sai kuma masu tsoron asirin su zai tono su kuma su ne waɗanda so kashe Malam Ja'far da waɗanda ke da hannu akan kisan Malam Ja'far da waɗanda suka san waɗanda suka kashe Malam Ja'far su kuma sai suka firgita firgicin da suka yi shine an fasan halin Albani ko kai tsaye ko a fakaice kafin ya tashi laccan nan sai ya tona asirin waɗanda suka kashe Malam Ja'far to kenan akwai hadari to sannan matsalar ita ce Albanin nan da dan wata kungiya ne sai a yi marmaza a sanar da kungiyar nan ta tsaye da shi kamar yadda aka yi wa wani hamshakin malamin tafsiri a garin Yola shine Malam Abdurrazzaq Haifan da aka san cewa yana asirin ainihin wato yana tona asirin wasu hamshakan kafirai da wasu azzalimai a nan kasar Adamawa sai aka yi marmaza aka sa kungiyar da yake karkashin ta sai ta tsaye da shi sai aka hana shi yin tafsirin to sai aka ce da Albani dan wata kungiya ne da sai a yi marmaza ai wannan kungiyar ainihin wato magana akan ta tsaye da shi da Albani ma'aikacin gwamnati ne sai a yi marmaza gwamnatin da yake wa aiki a yi marmaza a yi mishi barazana da za a tsaye da albashin shi to nan ma ya zama ba haka ba aka kada aka raya aka shiga aka fita sai aka ga cewa akwai wasu mutane da Albani ke da dangantakar kusanci da su ko dai ta abokantaka ko ta surkuntaka to a fakaice bari a yi waɗannan mutane hikima da Allah su nuna mishi wannan lacca ba ta da wani amfani a tara mishi ƙasa a ce ci gaba da karantar da mutane abubuwan nan masu muhimmanci domin wannan hali da Malam Ja'far ya shiga ai daraja ce ai ɗaukaka ce dan menene ma za a matsa cewa sai an gano waɗanda suka kashe shi shin Malam Ja'far da ya san cewa akwai waɗanda za su yi mishi irin wannan kisa in yana da halin ya biya su ma ai da sai ya biya su dan haka menene ma abin damuwa dan haka a gaya wa malam kada ya ainihin damu da wannan matsala wannan an samu daga ciki akwai ƴan siyasa akwai ƴan kwangila akwai ƴan kasuwa da makamantansu to amma za mu ba su ansa su ma akan rashin ganin muhimmancin gabatar da wannan laccar da kuma me suke jin tsoro suna jin tsoron a ce wane ne ya kashe Malam Ja'far ko su wane so kashe Malam Ja'far ko su wane suka ɗauki nauyin kisan Malam Ja'far ko su wane da su wane ne a beban tuhuma shin sun tsorata ne idan ba su da hannu a kisan Malam Ja'far, dan Allah menene ya kai su ga jin tsoron wannan lacca? Menene ya kai a hada da wasu manya-manyan mutane a ce don Allah ana roƙon mai darajawa ne, mai girmawa ne, yana da wata fatawa mai muhimmanci da zai wa Albani? Me ya kai? Me ya kai a roƙi cewa an Albanin na ya ce ba za a zauna da shi ba, a ce to don Allah ya taimaka da ya zauna da wani? Me yasa ake jin tsoro? To don haka da kuma tsorata masoya, da kuma kirai makasa Ja'far, duk za mu ba ku ansa insha Allah ta'ala. Ga tsarin laccar. Tsarin laccar kamar yadda ka ji gata mun fara ta yanzu kwatankwacin karfe 9 na safe. Muna fatar za mu mata kasusuwa guda biyu, kowane kaset zai ainihin wato dauki awa 1 da rabi insha Allah ta'ala. Waɗannan kasusuwa mun sanya musu taken Ja'far, sannan kuma rubutun sunayensu baki ɗaya zai bayyana da jan biro ne wanda zai wakilci jinin Malam Ja'far da aka zubar. Don haka ita kanta laccar da jan biro na duna rubuce ta gaba ɗayanta, domin wannan jan biron ya wakilci jinin Ja'far Mahmud Adam wanda ainihin aka zubar. Don haka duk inda za a ainihin buga wannan kasar ko CD, to lallai da jan biro zai bayyana. Wannan shine tsarin da muka amince da shi. Sannan haƙƙin mallakar waɗannan kasusuwa da sidina da wannan laccar baki ɗayanta mallakar cibiyar ilimi ce ta Darul Hadisi Salafiya da ke nan Zaria a Najeriya. Ita laccar na kasafta ta tsari biyu ne. Tsarin farko na kira ta muqaddima ko kuma shimfiɗa. A ƙarƙashin wannan muqaddima ko shimfiɗa zan yi magana dangane da abu guda kamar haka: kisan kai. A ƙarƙashin kisan kan kuma zan yi magana dangane da abubuwa kamar guda shida. Abu na farko, tarihin kisan kai a cikin 'ya'yan Adam da kuma matsayin kisan kan. Yaushe 'yan Adam suka fara kisan kai? Na biyu, matsayin kisan mumini a wurin Allah da manzon shi. Ina hukuncin wanda ya kashe ran mumini a wurin Allah? Ina wannan hukunci a wurin manzon shi sallallahu alaihi wasallam? Na uku, matsayin masu sha'awar kisan muminai. Na hudu, kisan muminai ba ɗabi'a ce ta muminai ba, ɗabi'ar kafirai ce masu faɗa da Allah da addinin Allah. Na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai ceci wanda duk ya kashe mumini ba fau. Na biyar, fatawar malamai game da hukuncin matsayin wanda ya kashe mumini. A ƙarƙashin wannan, har wa yau zan yi magana dangane da kisan annabawa da malamai. A ƙarƙashin wannan abin da zan yi magana na kisan annabawa da malamai, ga abubuwan da za su biyo baya. Tarihin kisan annabawa da malamai, yaushe aka fara kashe annabawa da malamai a duniyar nan? Wannan za ta farfasu ta yi 'ya'ya zuwa ga ƙyanƙyasa kaɗan daga cikin tarihin yunƙurin kashe annabi Ibrahim da aka taɓa yi, da yunƙurin kashe annabi Musa, da yunƙurin kashe annabi Haruna, da kuma yunƙurin kashe annabi Isa, da kuma yunƙurin kashe fiyayyen halitta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Har wa yau insha Allah ta'ala zan yi magana dangane da cewa Yahudawa su suka shahara da kisan annabawa da malamai. To anan zan yi magana dangane da matsayin da ainihi da kuma munin kisan annabawa da malamai yake haifarwa insha Allah ta'ala. Zan yi magana akan waɗannan abubuwan. To sannan, yawan kisan annabawa da malamai kada ya tsoratar da masu wa'azi. Me Allah ya ce akan haka? Me manzon shi ya ce? Su kansu malaman menene suka faɗi? Za mu yi magana akan haka insha Allah ta'ala. sannan sai asalin lecture. Wadannan duk abubuwan da kaji zan gabatar ya kai dan uwana mai kallo da saurare a matsayin shimfida suke. Asalin lecture zamu magana ne dangane da kisan Al-Sheikhul Imam Al-Allamatul Qari Al-Mufassir Al-Nihrir Ja'far Mahmud Adam. Zamu magana akan ainihin kisan wannan hamshakin malami. Sannan zamu dan yi tsokaci kadan. Wai wannan malami wane ne shi? Mecece gudunmawar shi? Waɗannan darajoji da karamomi Allah ya bayyana a rayuwar shi da bayan rasuwar shi? Na biyar, wato daga cikin abubuwan da zamu tattauna, me yasa yake da muhimmanci a matsa da binciken gano waɗanda suka kashe Malam Ja'far da waɗanda suka ɗauki nauyin kashe Malam Ja'far, kuma dan menene wai ba za a yi shiru ba tunda ta faru ta kare an yi wa mai zani ɗaya sata? To za mu ainihin tattauna akan ainihin wato waɗannan matsaloli insha Allah. Sannan matsaloli guda uku na ƙarshe da suka rage mana su ne: wa ya kashe Malam Ja'far, matsala ta kusa da ta ƙarshe ita ce wane ne Ado Muhammad wanda aka ce an kama shi da hannu game da kisan Malam Ja'far makon da ya wuce a Kano. Shin wannan maganar gidan rediyon Kano da tashoshin yaɗa labarai irin su BBC da makamantansu gaskiya suka faɗa ko ƙarya suka yi ko kuwa maguɗi ne suka yi? Matsala ta ƙarshe ita ce gidan rediyon Kano shin yana aiki ne irin aikin 'yan jaridu ko kuwa yana aiki ne ga ainihin wato gwamnatocin siyasa waɗanda suke da wata manufa ta kawo hargitsi a cikin ainihin al'ummar musulmi da kuma wawantar da al'ummar ƙasa? Zamu magana akan haka insha Allahu ta'ala. Ƴan uwa musulmi, waɗannan su ne matsalolin da zamu ainihin tattauna a wurin wannan lacca tamu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya datar da mu. Muna roƙon Allah, Allah ya gafartawa Malam Ja'far Mahmud Adam. Allah madaukakin sarki ya wulakanta waɗanda suka kashe Malam Ja'far Mahmud Adam. Muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wani wanda ke ƙoƙarin karkatar da matsalar, ɗan siyasa ne shi ko sarkin gargajiya, ɗan sanda ne shi mai uniform ko kuwa ɗan sanda ne munafiki, muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya wulakanta su, Allah ya karya su. Duk wanda ke ƙoƙarin asirin waɗanda suka kashe Malam Ja'far ya tono, yake ƙoƙarin ya bayyana ya fito da abin, ko da ba za a yi adalci a nan duniya ba, shi kuma Allah ya tsare shi, Allah ya kiyaye shi daga makircin 'yan sanda na farin kaya ko na bakin kaya, Allah kuma ya kare shi daga makirci na miyagun sarakunan gargajiya da azzaluman 'yan siyasa. ‘Yan uwa musulmi, kisan kai abu ne wanda yake faufau bi shahara ga ainihin Annabi Adamu ba, kuma Annabi Adamu bai san wannan ainihin ɗabi'ar ba, sai dai wannan muguwar ɗabi'a ta faru a cikin zurriyar shi ta farko sakamakon alƙawarin da Iblis ya yi. Dama ya ce ba zai ainihin ba su zauna lafiya ba. Allah madaukakin sarki ya ce واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين الله yake cewa annabin shi sallallahu alaihi wasallama ka fada wa al'umma labarin wasu ƴaƴa guda biyu na Adam wannan labari gaskiya ne a yayin da suka gabatar da sadaka ga Allah Allah ya karbi sadakar ɗaya daga cikin su yake karban ta ɗayar shi wanda ba a karbi tashi ba sai ya fushi yace wa wanda aka karbi tashi sadakar sai na kashe ka sai shi wanda ainihin wato aka gargadi da za a kashe yace inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ai ka dai Allah yana karban sadakar masu tsoron Allah ne la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak idan ka shimfida hannunka domin ka kashe ni ni bazan maida hannu domin in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbul alamin ina jin tsoron Allah ubangijin halittu inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar bazan taba yadda in dauki zunubin ka ba sai dai kai ka dauki zunubi na da naka gaba daya dan ka zan daga cikin yan wuta wa zalika jazaa'ul zalimin wannan shine sakamakon azzalimai wadanda suke kisan kai duk da wannan wa'azi da dan uwan shi ya mishi bai jiwa fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi sai ran shi ya riya mishi ya biya mishi lallai sai ya kashe dan uwan nashi fa qatalahu sai ku ya kashe shi fa asbaha min al khasirin sai waye gari daga cikin mutanen banza da suka yi asara ya lalace yayi nadama ya rasa yaya ba ake binne mutum in ya rasu dan ba ta baki san kai ba fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi sai Allah ya turo hankaka domin ya ainihin wato nuna mishi yadda zai rufe dan uwan shi hakakan yazo ya tsuguna kusa da shi yana tonan kasa kala sai shi wanda yake san kan yace ya wailata kai cona Allah wa daraina tirdani ajastu an akuna mithla hadha alghurab yanzu na kasa yin tunani in zama irin wannan hankaka fa uwariya sawata akhi yadda zan rufe gawar dan uwana fa asbaha minan nadimina sai waye gari daga cikin waɗanda suka yi nadamar wannan ainihin mugun aiki jama'a waɗannan ayoyi na alqur'ani sun ɗauko mana kaco kan tarihin ainihin kisan kai a cikin zurriyar Adamu da ƴaƴan shi ba a taɓa yin kisan kai ba kafin wannan lokacin qur'ani shine littafi mafi gaskiya wajen tarihi wannan ainihin ayoyi ko waɗannan ayoyi sun zayyana mana tarihin yadda kisan kai ya fara faruwa da kuma wanda aka fara kashewa da kuma wanda ya fara kisan kan manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ko sai ya fada mana hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi daga malamin shi Qabisa Imam al-Bukhari ya ce haddathana Qabisa haddathana Sufyan an al-A'mash عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي عبد الله بن مسعود الله تعالى مشير دايتي لذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي يتي لا تقتل نفس باب ونريد باع كشي إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها سيادما تن أدم تنشا نفرقو دي فاركسا كي sai ya samu yankin zunubi na wannan ainihin kisan kai da za a yi har zuwa tashin alkiyama wannan hadisi ya fito karara ya fassara mana ayar da cewa wannan ɗa na Adamu shine ya fara yin kisan kai wanda alqur'ani ya zayyana mana yadda tarihin kisan kan ya faru dan haka jama'a ba zan wa muka yi tafsirin alqur'ani anan ba abinda kawai muke wannan shimfida ce muke ta makai zuwa ga makasudin da ya tara mu anan waɗannan ayoyin idan kuka fahimce su da kyau da wannan hadisin sun bayyana mana tarihin yadda kisan kai ya fara faruwa a cikin ainihin dan adam wato dan adam din da zuciyar shi ta hukunta sai yayi kisan kai ya riga ya yanke shawara sai yayi kisan kai ba ya jin wazi in ba haka ba kasusuwa 60 da wani abu na Sheikh Ja'far Mahmud Adam wadanda malam Ja'far Mahmud Adam yake ta ishara yake ta wa'azi game da hadari da kuma hukuncin kisan kan mu'minai da kuma hadari da kuma hukuncin kisa da ake wa annabawa da malamai da kuma ishara zuwa ga shi kanshi ana ishara za a kashe shi wannan magana ya fade ta a Bauchi kwana biyu kafin a kashe shi amma tare da haka waɗanda suka nifin za su kashe malam Ja'far duk ayoyin nan ba su saurare su ba saboda mai kaji yanzu da dimidimi anan cikin alqur'ani cikin suratul ma'ida Allah yake ba mu labarin ƴaƴan annabi Adamu ne guda biyu me ya hada su hasada ce aiki wannan yayi ya gabatar da Allah Allah yake karbe wannan yayi aiki Allah ya karba to me laifin wanda Allah ya karba akan wanda Allah bai karba ba ba shi da laifi amma kai sai yace sai ya kashe shi duk wata kissa da malaman kissa ke kawowa na cewa ai tsakanin hada aure ne da sauransu wannan magana ƙarya ce Qur'ani ya nuna mana sadaka ce wannan ya gabatar Allah ya karba wannan ya gabatar Allah ya ki karbe faqala la aqtulannaka sai ce sai na kashe ka shine kawai dalili da yace sai ya kashe shi wa'azi ya zauna ya nemi shi amma duk da haka ya ji wa'azin bai ji wa'azin ba kar ku taba daukar cewa duk wata kalma da zaka fada wa mutumin da zuciyar shi ta riga tarye sai yayi kisan kai zai fasa babu abin da zai fasa domin nan ga alqur'ani ya nuna mana sannan a aikata gashi nan ka gani idan kana koyon tafsirin alqur'ani ne nan kana jin labarin manufofi da kalmomin masu kisan kai to aikace ka gani malam Ja'far Mahmud Adam ba abin da bai fada wa mutanen da suka yi nufin kashe shi ba amma ba su hakura ba sai da suka kashe shi sannan hankalin su ya kwanta sai dai abin tambaya ko sun waye gari sun zama masu nadama kamar wanda wancan dan annabi Adamu na farko ya zama to wannan lecture za ta fassara mana haka a yau insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka dubi matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye game da wanda ya kashe mumini kuwa to sai muga cewa matsayi ne wanda yake mai nauyi kwarai da gaske domin anan cikin suratul nisa a aya ta 92 Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda dai ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannam sakamakon shi wutar jahannama khalidan fiha zai zauna a cikin ta zama na dindindin wa ghadiballahu alaihi sannan Allah yayi fushi da shi wal'anahu Allah ya tsine mishi albarka wa adda lahu azaban azima Allah ya mishi tattalin azaba mai girma wannan shine matsayin da Allah ya dauka game da wanda ya karmo mini da gangan matsayin farko shine ya zaunar da shi a cikin wutar jahannama zama na dindindin matsayi na biyu Allah ya yi fushi da shi ba Allah ba shi ba Allah matsayi na uku Allah ya tsine mishi albarka ya nesanta shi daga rahamar shi ya kusantar da shi zuwa ga azabar shi sannan matsayi na biyar Allah ya mishi tattalin azaba mai matukar girma kwarai da gaske ba dan komai ba girman azabar da Allah madaukakin sarki zai tattala ko ya tattala ga waɗanda suke kisan mu'minai bata gaza girman azabar wanda ya kafirci ba domin zaka ji wurare da dama Allah madaukakin sarki na hada hukuncin su tafi tare ne da hukuncin wanda ya kafirce wa ayoyin Allah da hukuncin wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi ko wanda ya kashe ainihin malami zaka ji nasoshi na alqur'ani da sunna suna daidaita su suna tafiya kullun doki Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan muka dawo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai muga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saka kisan kai daga cikin manyan zunubai al-imam al-bukhari yace haddathani muhammad ibn bashar qala haddathana muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'ba an firas an ash-sha'bi عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana lissafa wasu daga cikin manyan zulubai yace akwai shirka akwai saba ma iyaye haka kuma rantsuwa ta ƙarya domin danna wani haƙi sannan a cikin ainihin wato wata riwaya ya hada da cewa har da kisan kai lallai wannan ainihin hadisi ya tabbatar mana da cewa dukkan mutumin da aka tabbatar da cewa musulmi ne to jinin shi ainihin bai halatta ba sai in shari'ar musulunci ce ta hukunta cewa ya cancanta a zubar da jinin shi ko dan ya kafirta ko dan ya taba aure yayi zina ko kuma dan ainihin wato yayi ridda daga ainihin wato addinin musulunci ya rahu da ainihin jama'ar musulmi har yau wani hadisi ya sake bayyana muni na zubar da ainihin jinin mumini wanda al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ali qala haddathana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As an abihi an ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yazalu al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ba zai ainihin gushe ba yana nan a cikin farfajiyar addinin musulunci da yake yi matukar bai zubar da ainihin jini na haramun ba ma'ana daga lokacin da ya zubar da jini na haramun to ya fita daga cikin ainihin farfajiya ta ainihin wato addinin shi ya fada wata farfajiyar daban Allah ya tsare akwai waɗanda kamar yadda ne muku ishara a baya kullun sha'awarsu shine su zubar da ainihin jinin mumini dan haka ire-iren waɗannan mutanen suka yi ta yunkurin kashe annabawa da malamai duk abin da ya faru yunkurin farko shine zaruni aqtul Musa wal yad'a rabbahu ku barni in kashe Musa qalu harriquhu ku kona shi wansuru alihatako ku taimaki allolinku duk waɗannan yunkuri ne wanda yake bayyana sha'awar zuciya ta ainihin shan jinin mumini menene manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-Imam al-Bukhari ya kulla babi na musamman yace babu man talaba damam ri'in bighairi haqqin babin dake bayani akan wanda ya nemi zubar da jinin ainihin wato mumini ba tare da haƙƙi ba al-Imam al-Bukhari yace حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومتبع ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه ومطلب دم امرئ بغير حق liyuhriqa damahu wannan hadisi Abdullah dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mutane guda uku sune Allah madaukakin sarki ya fi fushi da su fiye da duk waɗanda yake fushi da su na farkon su shine mulhidun fil haram wanda yake barna a cikin haramin Allah a kasar Makka ko kasar Madina barnan nan ta kisan kai ce barnan nan ta shirka ce barnan nan ta zina ce barnan nan ta kawo shaye-shaye ce duk wani abu da zai zama karkata da barna da ta'adi a cikin haramin Allah to me yin wannan abu yana ɗayan mutane guda uku da Allah ya fi fushi da su fiye da kowa sannan wa mubtaghin fil islam sunnatul jahiliya da wanda yake kwadayi da sha'awar ya kawo wata al'ada ta maguzanci a cikin addinin musulunci abin da yake sha'awa ya haddasa da wata al'ada ta maguzanci a cikin addinin musulunci. Tsafi ce, bautar kabari ce, ya shafi rayuwar yau da gobe ne. Abin sha'awar shi dai shine ya kawo wata al'adar maguzanci ta zo ta karfi a cikin musulunci. Wannan mutum yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ke fushi da su. Sannan wa muttalibu da mimri'in bi ghairi haqqin, da mai neman jinin wani musulmi ba tare da haƙƙi ba, li huriqa damahu, don ya zubar da jinin shi. Wannan shine mutum na uku wanda sha'awar shi, kwaɗayin shi, ƙwalamar shi ita ce yaya zai yi ya ga cewa ya zubar da ainihin wato jinin wani ainihin wato musulmi haka fidda. Jama'a, waɗannan nassoshi su suke ainihin nuna mana hadarin da a yau wasu 'yan siyasa suka shiga ciki da sarakunan gargajiya da 'yan ƙungiyoyi da 'yan ɗariƙu da makamantansu na duk wanda ya saba musu a zubar da jinin shi. Wannan sunna ce ta su ainihin Fir'auna, kamar yadda muka ji ayoyin da muka gabatar suka fara ishara a kai. To sai dai kuma abin mamaki, ita wannan siffa ta kisan ran muminai da kuma sha'awar kisan kai ɗabi'a ce wadda ba ɗabi'ar mutanen kirki ba, ɗabi'ar Yahudawa ce, mutanen banza. Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake muminai daga wannan mugunyar ɗabi'a. Allah ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Allah yace mutanen kirki sune wadanda ba su hada Allah da wani ubangijin, sannan ba su kisan kan da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe sai inda gaskiya. Ina ne alama kisan kai da gaskiya? Shine a gabatar da wani a jama'a a ce wani yayi kaza jama'a, a idan jama'a a ce za a kashe shi. Idan Ja'far Mahmud Adam laifi ne yayi a hukumance, me yasa ba a gabatar da shi duk duniya da 'yan jaridun duniya a zo a kashe shi ba? Me yasa aka bi dare? Me yasa aka bi asuba? Me yasa aka faki ido? Wannan na daga cikin alamar kisan kai bi ghairi haqqin. Wannan na daga cikin dalilin da ke tabbatar da qatlun nafsin lati harrama Allahu illa bil haqq. Kadai hanyar da zaka gane kenan. Duk wani wanda ka ji an ce ai kwantan bauna a kashe shi lokaci kaza, a fakaici lokaci kaza, to yana nuna wannan kisan kan da za a yi bi ghairi haqqin ne. Idan bi haqq ne, dan menene za a ce ai kwantan bauna? Babu dalili akan haka. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau. Shela za a yi a ce jama'a za a kashe wani dan wani rana kaza, ko kuma jama'a ku je ku kamo wani duk inda ku gan shi ku kashe shi? Wannan shine tsari na shari'ar musulunci. Amma a ce a fakaici lokaci kaza a je ai kwantan bauna, a rufe fuska, ayi kaza ayi kaza, to wannan shike tabbatar maka da wannan shine hakikanin abin da Allah madaukakin sarki ya hana. Allah yace to mutanen kirki ba sa yin haka, muminai ba sa yin haka, wala yaznun, sannan ba sa yin zina. Anan Allah madaukakin sarki ya kwatanta kisan kai da zina, domin dukkanin al'umma baki daya, musulmi da kafirai, sun san cewa ɗabi'ar zina muguwar ɗabi'a ce. Ina zaka gane haka? Me yasa Allah ya kwatanta wannan aikin da zina? Anan ka taba ganin wanda yake zina yana sanar da jama'a a zo rana kaza ga watan kaza a wuri kaza zai zina da wance mai aure fa, cewa yake jama'a rana kaza ga watan kaza a zo za a daura auren shi da wani wance? Haka ne? Wanda ya laifin da za a kashe shi sa rana ake rana kaza ga watan kaza za a kashe shi, wanda kwa ba laifi ne ba fa, kisa ne ba a yi nan mummuke, ana sa rana a boye ake yi. Sirrin hada munin kisan kai na mummuke kenan da zina, kamar yadda zina mai yinta a boye yake yinta, haka mai kisan kai ba tare da gaskiya ba, ba tare da dalili ba, a boye yake yi. Hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya hada su kenan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan
fofofon
manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai cece dukkan mutumin da ya kashe ran mumini da gangan ba sam ka san kuwa a diddandalin kiyama bayan Allah madaukakin sarki babu wani annabi ko manzo mala'ika ko shehi wali ko wane ne wanda ya kai darajar manzon Allah wajen nau'ukan ceto manzon Allah yana da ash-shafa'atul uzma al-kubra manzon Allah yana da shafa'atun khassa manzon Allah kadai shine a fagen kiyama zai ceci mutumin da ya mutu ba da kalmar shahada ba yana kafiri shine Abu Talib in ba manzon Allah ba babu wanda yake da wannan matsayi dukkan mu'minin da ya saurari kiran sallah aka gama kiran sallah yayi addu'a yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta manzo Allah yace hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyama hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk sanda aka kira sallah ka karanta wannan addu'a ya Allah kai ne ubangijin kiran sallan nan mai cike da albarka ka bar wa annabi sallallahu alaihi wasallama matsayi mai girma abin yabo wanda kowa yake sha'awar shi manzo Allah yace in kai mishi wannan addu'a sadda duk aka kira sallah ya tabbata shi kuma zai cece ka me wannan hadisi yake tabbatarwa tabbas manzo Allah yana da ceto kaji daga cikin waɗanda manzo Allah zai ceta akwai masu nau'ukan sako kowane iri daga ciki har da wanda ya mutu mushriki kama Abu Talib amma kuma ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito a cikin Sunan al-Kubra da al-Imam Ibn Hibban da al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah aba alayya man qatala mu'mina nayi Allah ya mini izini in ceci wanda ya kashe mumini amma Allah yake sam ba zai bani wannan ceton ba kala ha salasa so uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa haka inna Allah aba alayya man qatala mu'mina wanda bi ya kashe mumini nayi Allah ya taimake ni in cece shi ranar kiyama manzon Allah yake Allah ya ki sam yace ba zai bada ceton shi ba kalle fi gaba daya za a bayo manzon Allah ikon ya ceci mai wannan laifin amma sai wanda ya kashe mumini sai ka koma ka sake tunanin menene ayar can ta ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha zai zauna dindindin a cikin wutar jahannama zaman da babu fita wannan shine dalilin da yasa manzon Allah ba zai iya fitar da shi ba kaji matsayi irin nashi Allah ya bashi darajar da zai ceci mushriki irin mushriki Abu Talib amma da kanshi yace ya shiga ya fita ya hau ya tashi ya fadi akan Allah ya bashi ceton wanda ya kashe mumini wannan ana maganar mumini ga magarin mumini ba annabi ba ba manzo ba ba malabi ba mumini wanda ya kashe mumini manzon Allah ya ce ba Allah bai bashi ceton shi ba dan haka ina waɗanda suke kisan kai da tunanin cewa uqtulu yusufa aw tarhuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin fikra yahudiyya tunani ne irin na yahudawa ku je ku kashe Yusuf ko kuma ku dauke shi ku fatar da shi sai ku samu fuskar mahaifin ku tawar ku gare ku uban ku ya saka muku fuska daga baya sai ku tuba ku zama mutanen kirki abinda suke cewa kenan duk wanda kuka kashe ku je ku kashe in kuka je kuka yi umara kuka yi dawafi Allah ya yafe muku ƙarya ne zaka zauna a wutar jahannama zama dindindin babu ranar fita har manzon Allah bai sai fitar da kai ba kafin haka ce manzon Allah bai fitar da kai duk wanda ya ce zai cece ka ya yaudare ka duk wanda ya gaya maka ga wani tawafi ko ga wani qurbani ko sadaka da zaka yi wanda zaka kankare maka wannan zunubin ƙarya ne za mu zo mu bayyana sirrin haka na biyu. Sirrin farko kaji shine domin Allah da kanshi ya ce zai zaunar da wanda yake san kai a cikin wutar jahannama zama dindindin zaman da babu muta. Sirri na biyu fa zai bayyana a wannan wuri wanda za mu karanto muku fatawoyi na ainihin manya-manyan malamai. Menene malaman fiqhin musulunci? Tun daga kan sahabbai suka ainihin tabbatar da fatawa game da ainihin wanda ya kashe ran mu'mini. Gabana nan littafin Sharhul Aqidatul Wasitiyya ce ta Sheikh Muhammad Harras. A idda malamin da ya kawo wannan aya da muke tattaunawa akai sai ce wa kan zahaba Ibn Abbas wa jama'a ila anna alqatil amdan la tawbata lah. Daga cikin malaman salaf, malaman farko magabata mutanen kirki, sahabi Abdullahi dan Abbas da wasu manya cikin malaman fiqhu sun tafi akan cewa wanda duk ya kashe mumini ko ya tuba Allah ba zai karbi tuban shi ba, ko ka ce astaghfirullah. Ina son tabbatar muku da cewa ba a taba samun matsala wadda laifin ta kai wadda malamai suka taba wannan maganar ba. Tun daga salaf a ce ka bude baki ka tuba, wani malami ya ce sam Allah ba zai karbi tubanka ba, wannan ita ce matsala kwaya daya, ita ce ta farko kuma ita ce ta karshe. Domin ko gunki ka bautawa in ka bude baki ka ce astaghfirullah, malamai sun yi hado akan cewa Allah zai gafarta maka. Amma kisan kai fa Abdullahi dan Abbas ya ce ko ka tuba babu tuba. Me yasa shine ku koma ayan nan dai khalidan fiha? To sannan dalili na biyu zai bayyana a cikin bayanan nan. Hatta qala ibn Abbas, kai har ma dai sai da Abdullahi dan Abbas ya ce inna hadhihi al-aya, ai ita wannan aya wadda take maganar cewa wanda ya kashe mumini zai zauna a wutar jahannama dindindin, min akhiri ma nazal, tana daga cikin ayoyin karshe da suka sauka a cikin alqur'ani. Wa lam yansikha shay'un, ba a samu wata aya ta biyo bayan ta shafe ta ba. Ma'ana aya ce muhkama mu'abbada bi ta'bid alqur'an. Wannan magana al-Imam al-Bukhari shi ya ruwaito ta a cikin ainihin kitabut tafsir, haka nan al-Imam Muslim ya ruwaito ta shi ma a cikin kitabut tafsir daga cikin tafansu as-sahih. Kun ji abinda bangare na farko na manyan malamai daga cikin malaman farko suka fadi. Sai malam Harras yace wa sahihu anna alal qatil huquqan salasa, a gaskiyar lamari abinda yasa waɗancan malamai suka ce wanda ya kisan kai ko ya tuba ba za a karbi tuban shi ba, saboda duk wanda ya kisan kai yana da nauyi uku ne akan shi. Haqqan lillah, akwai haƙƙin Allah a kan shi, domin Allah ne ya halicci wannan rai, kuma Allah bai halatta a kashe wannan ran ba, bai ba da wata doka a kashe ba. Ba ka ga kaza da za ka yanka ta ko wata dabba sai ka ce mata bismillahi Allahu akbar, sannan ka yanka ta, hanzari kake gabatarwa zuwa gawa, zuwa ga wanda ya halicce ka ya halicce ta, cewa da sunan Allah, wato Allah ne ya sa ni, sannan wallahu akbar, Allah da ya fi ni ya fi ki shi ya halatta mini in kashe ki, in ba haka ba bai halatta ba. Domin tsuntsu da zaka gutsura wuyan shi kaza ce ko ba kaza ba, sadda ce da ba a cin naman ta ko kwatkuciya ce, kowane irin tsuntsu ka kashe shi, ka je ka jefar da shi, baka ci naman ba, ba wani amfani kai da shi ba. Hadisi ya zo sahihi a cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Abi Dauda da sunan Ibn Majah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsuntsun zai zo gaban Allah yana dirga yana tsalle ranar al-kiyama, yana cewa ya Ubangiji ka tambayi wani me yasa ya kashe ni ba cin nama na zai ba. Tsuntsu kenan, saboda ka kashe shi bi ghairi haqq. Tsuntsu wuyan shi na zubar jini, yana Allah ka tambayi wannan me yasa ya kashe ni ba ci na zai ba. Zalika yawmul haqq, wannan ita ce ranar gaskiya. To kun ji haƙƙi na farko jama'a, duk wanda yake san kai akwai haƙƙin Allah akan shi, dan ya kashe wa Allah halitta, domin Allah yana da dalilin da ya wannan halittar, yana da dalilin da yasa wannan halittar ta zama tana da ra'ayi da dabi'a irin yadda ta zama. Idan ba Allah ne ya ga wannan ra'ayi da dabi'a ya saba mashi ba, yace a kashe shi. Duk wanda ya kashe shi ya kashe wa Allah halitta bi ghairi haqqin, dan haka Allah yana taqadi, Allah yana bin shi bashi ya kashe mishi rai. Wa haqqan lil waratha, sannan akwai haƙƙin magada. Suwaye magada? ƴaƴa, mata, iyaye. Duk wata rashin lafiya da wata larura da wata kunci da yunwa ko kishirwa da wulakanci da wannan ɗa zai samu, wanda da uban shi na da rai ba zai shiga ba, haƙƙin yana kan wanda ya kashe shi. Zaka iya da wannan haƙƙin? Duk sanda wannan mata za ta buɗe baki ta yi kuka ko ta zubda hawaye saboda wani zalunci da ya same ta, wanda da mijin nanan da bai same ta ba, wannan da ya kashe mijin shi yake da wannan alhakin, zaka iya daukar wannan? Wa haqqan lil qatil, sannan kuma akwai haƙƙin shi wanda aka kashe din, haƙƙin wanda aka kashe. Tare da cewa wanda aka kashe din nan, da a ce da kanshi zai baka izinin cewa wani ka kashe ni, shi da kanshi ya ce kuma na halatta maka, na yace maka, idan ka kashe shi, har yanzu Allah madaukakin sarki yana bin ka bashin kayi kisan kai. Ina za mu gane haka? Shi kanshi da aka kashe shin da ba kashe shi akai ba, ya kashe kanshi da kanshi, sai Allah ya babbaka shi a cikin wuta saboda ya yi kisan kai, ya kashe kanshi. Ya zo cikin hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, wanda ya sha guba ya kwankwaɗi guba ya kashe kanshi, zai ta kwankwaɗar wannan guba har kiyama ta tashi, zai ta kwankwaɗar ta kuma har zuwa ya wuce wutar jahannama. Wanda ya buga wa kanshi wani makami ya kashe kanshi da kanshi, haka zai ta caka kanshi wannan makami har kiyama ta tashi, sannan daga nan kuma har zuwa wutar jahannama. Wannan shi da kanshi kenan da ya kashe kanshi, shi da kanshi kenan da ya baka izinin ka kashe shi. Ina kuma kai da ka kashe shi ba tare da ya baka izini ba? Ina kai da ka kashe shi ba tare da Ubangijin da ya halicce shi ya baka izini ba? Fa haqqullahi yasqutu bit tauba, mala yace haƙƙin Allah yana saraya, yana sauka idan aka tuba. Wannan magana amsa ce, rabin amsa ga fatawar Ibnu Abbas, domin Ibnu Abbas da yace babu tuba, abin da yake nufi tuba ba za ta yiwu ba, ko yayi ba ta yiwu ba. To nan kuma me yasa wasu malamai suka ce in ya tuba ta yi? Na'am, saboda Allah madaukakin sarki yana da ka'ida, faman taba fa innahu yatubu ila Allah mataba, wanda yace Allah na tuba, Allah zai saurari tuban shi, Allah zai karbi tuban shi. Matukar ji abin da akhbari yace, wa shurutu tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu Allah yahuda ila zambin fima baqiya alayhi min umrihi. Ina tabbatar muku da cewa waɗanda suka kashe Malam Jafar ba su tuba ba, ƙarya suke, har yanzu a shirye suke da duk wanda zai matsa musu akan, sai an tona asirin Malam kashe Malam Jafar, shi ma za su kashe shi. Dan haka ba su tuba ba. Ahlari cewa yake wa shurutut tawbati annadamu ala ma fata, yin nadama. Wanniyatu Allah yahuda ila zambin fima baqiya alayhi min umrihi, ya kuma kudurci niyyar cewa pau ba zai sake ainihin koma zuwa ga wani zunubi ba, ba ma wannan mugun zunubi ba, kowane iri. Daga watanni uku zuwa yanzu da suka ga amma ba asirin su yana tab da tono shine sai suka fara bayyana guilty conscious sai suna son taro da wani dan Allah mai girma gwamna kaza ya taimake su suna so dan Allah za su zauna da wani dan Allah mai alfarma wani ya taimake su suna so za su zauna da wani dan Allah his excellency wani mai alfarma wani ya taimake su dan Allah suna da magana da wani me yasa a wani yana ginin masallaci to Allah aje a kai mishi taimako commissioner wani kai ne a gani da wankakken wando da dogon gemu tafi ka je ka kai musu taimako don Allah wani ya daga wurin sai da maganin shi zai siyar don Allah je ka a bada kuɗi ko nawa ne a siya don Allah so ake a zauna lafiya da shi me yasa ba a tuba ba kenan wanda ya tuba fitowa yake ce jama'a ala fanzuruni yace jama'a ku ganni nayi amma na tuba Allah ya yafe ni in ya so daga nan ya shirye koda menene zai faru wannan ita ce tuba ta gaskiya domin rashin bayyana da rashin bayyana wanda ya kashe Malam Ja'far barnatta ita ce za ta iya jawo a afka ma wanda bai ci ba bai sha ba ashe wanda ya san yayi abin ya fito ya bayyana kanshi tafi sauki gare shi da kuma alhakin wadanda zai dauka saboda hadisin Abu Dauda da aka fita sallar Isha wani danne wata mata yayin zina da ita tana kururuwar ihu sai ya kwace yana kwacewa sai wani bawan Allah ya zo kanta lafiya baiwa Allah wane ne da ta tashi sai ta ci kwalar wannan jama'a suka zo aka yi cincirundo a kan shi yace ya zo kwatatta ne aka ce a tunda aka same ka a hannunta kai ne tarin tsod duniya da salati ya aka ce ba yadda ba aka kai shi aka daure a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallar lasar aka tara jama'a za a cefe shi ya hakura ya karbi kaddara wannan da ya san shi yayin zina sai bayyana yace wa manzon Allah a sake shi ya aka yace ai ba shi yayi ba shine ga yadda akai yadda ya bada labarin nan hakan aka sake shi jama'a suka kukan kura suka cakkuwancin manzo Allah yace ku bar shi ya tuba tuban da za a raba shi ga mutanen Madina ya wadace su su shiga aljanna me yasa ya bayyana tuba a jama'a a daidai lokacin da ba a afkawa wanda bai ci ba bai sha ba za a afkawa wanda bai ci ba bai sha ba jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka rashin bayyanawa ko rashin bayyana ko tsoron a bayyana ko tsoron su bayyana wannan duk ba shine daidai ba dole ne a matsa sai an gano su wane ne suka yi wannan danyen aikin ya rage wanne mataki za a dauka a kansu amma a ja baki ai shuru saboda tsoron me zai biyo baya ga waɗanda suka matsa suna magana a ƴan sanda za su kama su je su firkita su a Abuja za a je ai tacirin wani a je a sa mai wutar lantarki a bashi azaba za a je a kona gidan wani za a je a kona ma'aikatar wani za a je ai kaza wani za a yi mai kazafi wani za a yi mai kazafi wallahi tallahi ba gudu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya to jama'a kun ji malamai suka ce game da haƙƙin Allah idan wannan da yake son kan ya tuba tuba ta gaskiya ana fatan Allah ya yafe shi wa haqqul warasa yasqutu bil istifa'i fid dunya aw al af su kuma magadafa yaya za a iya kwaranyewa game da haƙƙin su shine a biya su diya kuma su yafe diya ta kisan kai na ganganci ta sha bamban da diya ta kisan kai na kuskure domin kisan kai na kuskure kafara ce ta azumi na wata biyu ko kuma ɗan tabawa wannan shine abin da Qur'ani ya faɗi sannan dangin wanda ya kisan kai na kuskure za su biya diyar raƙuma 100 a cikin shekara uku wannan shine abin da ya tabbata a Qur'ani da Sunna da ijma'in malamai baki da to amma kisan kai na gangan kifa hukuncin shi shine kisa hukuncin shi shine kisa wannan mutum koda kwade ne aka kashe shi wadanda suka kashe shi nan kuma ko suwa ne kuma ko gari guda ne saboda kwarto na shigowa kwartanci a wani gida wani yaro karami sai ya tona asirin shi da kwartan da matar da kwartan ke nema sai suka danna yaron suka kashe sai sayyidina Umar ya hada su su biyu da kwartan da matar sai ya kashe su sahabbai suka ce mishi me yasa bayan Allah ya ce an-nafsu bin-nafsi ran da ya kashe rai a kashe shi Umar ya ce gaskiya ne ya ce ba wai mutum biyu ba koda mutanen Sana'a wato mutanen kasar Yaman gaba daya suka hadu akan kashe wannan yaron zan kashe su shine gaskata an-nafsu bin-nafsi domin kisan kan yana komawa ga kowa ne da gurgurdan wanda yayi shi da wanda ya bada taimako na koda cewa binan yanzu ya binan har aka je aka kashe shi sanda aka gano wannan da ya kwatancin shi ma kashe shi za a yi balle wane ne ya dibi kudi ya bayar wane ne ya dauko haya killers wane ne driver motor su wane ne suka tsaya wuri kaza suna dubawa su wane ne suka tsaya wuri kaza suna dubawa kansu sai an kashe su wannan ita ce shari'ar Allah idan ba haka ba to sai a samu magada sai siyace ligiji gabci idan yanzu aka gano waɗanda suka kashe Malam Ja'far aka zo aka tona asirin su a wurin nan to matsalar ita ce Malam Ja'far yana da wasu ƴaƴan kanana waɗanda har yanzu ba su kai shekara biyu ba mana waɗannan yaran za a jira nan da shekara 18 ko 20 mai zuwa su balaga su hankali a nuna musu damejin da aka yi musu bayan an nuna musu waye uban su tukuna sannan akan me aka kashe shi sannan a ji waɗannan yara za su yafe ko ba za su yafe ba kenan babu wata hukumar yan sanda babu wani shugaban kasa ba nan ba ko mahaifin Malam Ja'far yanzu bai isa ya yafe jinin Malam Ja'far ba sai dai ya yafe da gurgurdan haƙƙin shi ashe mas'ala ba garama bace mas'ala ta wuce yadda ƴan siyasa suke neman su wasan kura da ita sirena hankalin mutane su mai da ahlus sunna wawaye mas'ala ta wuce nan wa ma haqqul qatil to haƙƙin wanda aka kashe fa malam yace fala yasqutu shi wannan haƙƙin baya faduwa hatta yajtami'a bi qatilihi yawm al-qiyama har sai sun hadu da wanda ya kashe shi a filin al-qiyama wa ya'ti ra'suhu fi yadihi yazo da kanshi a rungume a hannun shi wa yaqulu ya rab yace ya ubangiji sal hadha fi ma qatalani tambayi wane me yasa ya kashe ni mene mishi ya kashe ni a wannan rana kuwa da baya yafe wa uban shi uba baya yafe wa da saboda wannan rana ce da kowa ya san cewa in lissafi ya kare mai to wuta zai je dan haka duk inda yake da wani ragowar canji sai ya tsaya karbabin shi babu wanda zai yafe wa wani jama'a wannan karashin magana ita ce cikon maganar Abdullahi dan Abbas da yace wanda yake san kai babu tuba ta ina baka tuba kana nan duniya yana can lahira sai ka je ka same shi a can kuma babu yafewa dan haka ku gaya min yadda wanda yake san kai zai fita daga jahannama ku gaya min yadda manzon Allah zai cece shi bayan manzon Allah da kanshi yace nayi Allah ba ni ceton shi ya hana ni Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka fara sharar fage kuwa dangane da abin da ya shafi kisan annabawa da malamai sai mu ga cewa shahararren abu ne
ga sarakunan gargajiya da ainihin miyagun ƴan siyasa sannan da mahasada da kuma waɗanda suke bin son zuciya da duk wani wanda bai yadda a kawo gyara ba to shahararren abu ne kashe annabawa da malamai a tsakanin su annabi ibrahim yayi wa'azi ga jama'a shi ya wa'azantar da su a daina bautar gunki a daina bautar taurari da rana da wata a bautawa Allah shi kadai amma kai cho duk basu ji wannan wa'azin ba daga cikin wa'azin nashi yace musu afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yanzu nan kuka rabu da Allah kuke bautar wani abun banza da ba zai amfanar da ku ba uffil lakum kai can ku Allah wadaran ku wani ne yace mai wa'azi ba zai ce tur da kaza ba ga annabi ibrahim yana cewa al'umma hadda uban shi a cike yana cewa uffil lakum tur da ku kai can ku Allah wadaran ku walima ta'buduna min dunillah kai cho Allah wadare tur da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba wani ne yace ba a condemning ba a rugurguza ba a zagin duk abinda ake bauta wanda ba Allah ba na'am sai inda tsoran in kun zagi wannan abin za su dawo su zagi Allah amma in ba haka ba babu dalilin da ya hana ku ce Allah wadaran kaza tur da kaza da ake kaza aikin banza ne gashi Qur'ani yana gaya mana annabi Ibrahim ne yana daga cikin mutanen da suka fi kowa hikima da iyawa wajen wa'azi amma cewa yake uffil lakum kai can ku walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qiluna ba ku da hankali ne ma hukata ne ku kalu sai suka ce me harriquhu ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina in dai da gaske kuke to ku marmaza ku tashi ku kona shi jama'a kun ji wannan na daga matakan farko na ainihin yadda sarakunan gargajiya da ƴan al'ada da masu shirka suke ainihin wato tayar ma annabawan su yunkurin kashe su a wani wurin kuwa Allah ya bamu labari cewa fa ma kana jawab qaumihi illa an qalu qutluhu aw harriquhu da Ibrahim ya musu wa'azi babu amsar da suka bayar sai suka ce ku kashe shi ko kuma ku kona shi fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya kubutar da shi daga wutar da suka wurga shi cikin ta inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lallai waɗannan ayoyi waɗannan maganganu to abubuwan lura ne ga mutanen da suka yi imani da Allah waɗannan ayoyin jama'a suna nuna mana duk wani sarki duk wani mai mulki duk wani mushriki duk wani arne ba a shirye yake da ya karbi sakon annabawa ba in yaga za a matsa mishi da lallai sai sakon ya bayyana to zai yunkurin kashe wannan mai isar da sakon Yusuf tun yana karami suka yi hasashen me zai zama mecece manufar shi za ta kasance a gaba suka yi yunkurin su kashe shi menene ainihin suka ce cewa suka yi ukutulu Yusufa ku kashe Yusuf aw tarahuhu ardan ko ku jefa shi wata kasa yakhlu lakum wajhu abikum wanda zai sa ku samu fuskar mahaifinku watakunu min ba'dihi qauman salihina in yaso sai ku ainihin zama mutanen kirki ku tuba daga baya waɗannan su ne tushen Yahudawa tushen Yahudawa duk inda ka ji kisan kai a cikin annabawa da malamai to wannan ita ce ranar da aka fara yin wannan shawara su ne ƴaƴan annabi Yaqub waɗanda su ne suka waye gari suka zama fitinannu da yawa daga cikinsu daga baya da jikoki su ne suke taron farko a nan akan za su kashe ɗan uwansu saboda me saboda Allah ya yi mishi wata baiwa kuma suna hasashen zai mishi wanda su kuma ba su da ita wannan shine dangane da Musa ji abin da Allah ya ba mu labari Allah ya ce waja'a rajulun min aqsal madina yas'a wani mutum yazo daga can cikin wannan gari na su annabi Musa cikin gaggawa
kala ya Musa yace ya kai Musa innal mala'a manyan gari sarakunan gargajiya da ƴan siyasa da manyan shehunnai da hujubbai ya tamiruna bika suna nan sune maka makirci suna nan sune maka kulle kulle liyaqtuluka dan su kashe ka fakhruj ka fita inni laka minan nasihina ina yi maka ainihin nasiha jama'a kunji manyan gari suke kutukutu suke taro akan kashewa kashe annabin Allah annabi Musa annabi Musa ya zo da barna ne gyara ya zo da shi ji wani wurin da aka shiga aka fita aka fada aka tashi a fadar Fir'auna Musa ya kure Fir'auna aka gayyato malaman Fir'auna Musa ya kure su suka dawo suka musulunta da Fir'auna ya rasa mafita sai ya ce me wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa walyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad Fir'auna yace jama'a ku banda in kashe Musa inda gaske yake kirayen ubangijin nashi yazo ya kare shi ina jiye muku tsoran Musa zai canza muku addini ya kawo muku wani sabon addini ina jiye muku tsoran Musa zai bayyana barna a bayan kasa wa qala Musa shi ko Musa sai yace inni qultu bi rabbi wa rabbikum ina roƙon ubangiji wato ina neman ubangiji na ya tsare ni wanda kuma shine ubangijinku min kulli mutakabbirin daga duk wani mai girman kai ai maka wa'azi ka kiji al-kibru batrul haqq wa antun nas kin gaskiya dare na mutane shine girman kai ka ce wani ya isa ga yamu dan haka aka kashe shi la yu'minu bi yawmil hisab duk wani mai girman kai da bai yadda da ranar sakamako ba wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana ashe cikin fadawan fir'auna akwai wani mu'mini amma yana koyi imanin shi a wannan ranar ce imanin zai bayyana sai ya ce ataqtuluna rajulan yanzu nan sai ku kashe mutum an yaqula rabbi allah dan ya ce allah ne ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da hujjoji daga wurin ubangijinku wa in yaku kaziba fa alayhi kadhibu ku rabu da shi in ƙarya yake ƙaryar shi za ta bayyana wa in yaku sadiqa idan abin da ya faɗa zai same ku da gaske ne yusibkum ba'dhu alladhi ya'idukum wasu daga abubuwan da yake gargada ku sai su same ku inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab allah baya shiryar da duk wani mabarnaci makaryaci abinda muka so da ku kenan kanawa ku rabu da malam Ja'far Mahmud Adam idan makaryaci ne ƙaryar shi ta bayyana idan mai gaskiya ce abin da yake faɗa muku sai ku ga daga cikin su sun faru amma ku kashe baya dan ya ce ubangiji na Allah ne ya zo muku da hujjoji kamar yadda laccen nan za ta zo ta bayyana jama'a malam Ja'far din nan sai da ya kure malaman Kano kakaddun su da suke jayayya da shi a gaban sarkin Kano gaba ɗayan malaman daular Barno daular Shehu sai da ya gama kure su kakab da suka kawo ƙara a gaban sarkin Kano aka gayyace shi wannan lacca za ta zo ta bayyana haka a yau insha Allah ta'ala hujjoji ya zo muku da shi ayoyi ne na Al-Qur'ani hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu ba tatsuniyoyi ba da sai ku rabu da shi in ƙarya ce za ta bayyana Yusuf Ali mai aljanu da aka rabu da shi ƙarya shi ta bayyana ko ba ta bayyana ba ta bayyana wace irin shirka ce da ƙarya da damfara ta kuɗi wadda Yusuf Ali baya yi yayi majalisar fada sarkin Kano da kanta sai ta tabbata da cewa kafiri ne majalisar sarkin Kano da kanta ta ɗibi malamanta suka tabbata da cewa kafiri ne amma me ya faru
zaka ce a rabu da shi, da aka rabu da shi ba gashi ya lalace ba? Me yasa ba a ce a rabu da Malam Jafar ba shi ma? Idan makaryaci ne kare shi ta bayyana, idan mai gaskiya ce gaskiya ta halinta, sai dan an san mai gaskiya ce kuma gaskiyar za ta halinta, kuma ba a shirya a dauki gaskiyar ba, ba a shirya a gyara ba. Allah ya kiyaye. Wannan ita ce maganar mu'minu ali fir'aun, amma akwai wata magana da mu'minu ali fir'aun ya yi wa masu mulki. Gata yace, ya qau, ya ku jama'ata, lakumul mulku al-yawma zahirina fil ardi, ayau ku kuke da sarauta, ayau ku kuke da sarauta Kano, ku kuke rike da siyasar Kano, ayau ku ne da sarauta. Your Royal Highness, His Excellency, His Eminency, kowa ne ne, honorable, shi ne yake cewa ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard, ayau kuke da mulki, kun yi karfi a bayan kasa, ku kashe wanda kuka so, ku bar wanda kuka so, ku taimaki wanda kuka so, ku rusa wanda kuka so, ku gina wanda kuka so masallaci, ku rusa masallacin wanda ba ku so, ku nada wanda kuka so liman, ku cire wanda kuka so liman. Lakumul mulku al-yawma zahirina fil ardi, ayau ku kuke da mulki Kano ta kuce, sai yadda kuka ce, yadda kuka yi haka za a yi. Hukumar yan sanda a karkashin ku take, wanda ko ga dama za ku ebe shi har mafi nisan sahara, ku je ku kamo shi, ku je ku saka shi a prison, za ku iya kai shi wuri mafi nisa, komai yancin wannan wuri, ku je ainihin ku kamo shi. Amma tambayar, faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana, idan azabar Allah ta zo mana wane ne zai taimake mu? Idan azabar Allah ta zo mana wane ne zai taimake mu? Tambayar da muke muku, idan annoba ta afko kasar ku, waye zai taimake ku? Idan bala'i ya fado kasar ku, waye zai taimake ku? To amma bari ku ji jawabin Fir'aun. Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara. Fir'aun was a great philosopher, yace abin nan da na gaya muku shine na ga ya dace da ku. Musa zai canza addini ne. Wa ma ahdikum illa sabilar rashad, ni kuma nazo ne in shiryar da ku hanya mai kakkiya. Wa qala allazi amana, mu'minin nan bai gaji ba, yace ya qaumi, ya ku jama'ata, inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab, ina je muku tsoron irin ranakun da suka faru ga wasu kungiyoyi waɗanda suka gabace mu, misla da abi qaumi nuhi, kama al'amarin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu, wa adin da adawa, wa samud da samud, wallazina min ba'dihim, da waɗanda suka zo a bayansu, wa wallahu yuridu zulman lil ibad, Allah baya nufin yi zalunci kowa cikin bayi. Wannan wa'azi ne daga Qur'ani, wannan wa'azi ne, sako ne daga Allah, ya isa ya isa ga kunnan duk wanda ya cancanta ya isa. Jama'a, kun ji kisan annabawa a fadar Fir'auna, kisan annabawa a majalisar Fir'auna, amfani da karfin mulki na gargajiya da na gurguzu domin a ainihin rufe bakin masu wa'azi, idan kuma sun ki to ayi yunkurin kashe su ko kuma kore su daga gari. Har yau Haruna ma bai tsira ba, domin lokacin da annabi Musa ya tafi karɓo saƙorin Allah ya bashi shine wakilin shi ga bani Isra'ila, dawowa annabi Musa ya samu al'amari ya rikice. Allah ya ce, walamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asifa, yayin da Musa ya dawo ya samu jama'a, sai ya dawo cikin fushi da damuwa, kala sai ya ce, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, Allah wadaran abinda kuka dauka a bayana kuka tsaye da shi a matsayina, a ajiltum amra rabbikum, yanzu gaggawa ce ta same ku game da al'amarin ubangijin ku wato kuka kasa hakuri har sakon Allah ya zo
wa alqal alwaha ya zubar da allunan da Allah ya bashi na at-taura wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay ya kama ainihin wato kan Harun dan uwan shi yana fuska qala sai Harun yace ibnu ya kai dan uwana innal qauma istad'afuni wallahi sun fi karfina ne wa kadu yaqtulunani har ma suka kusa su kashe ni fala tushmit bi al'ada karkasa abokan gaba kuma su yi mini dariya wala taj'alni ma alqawmi adh-dhalimi karka hada ni cikin mutane azzalumai mahallu shahid wa kadu yaqtulunani har suka kusa su kashe ashe in kafa da gaskiya ka shiga ka fita to sai a gaba babu makawa sai me sai yunkurin kisa annabi isa ma ba su kyale shi ba domin Allah ce waye fa bima naqadhihim mithaqahu wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim al anbiya bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah madaukakin sarki yace bani Isra'ila Yahudawa yawan warware alƙawarin su da kafircewar su da suke wa ayoyin Allah da yawan kashe annabawa da suke na'am kisan annabawa abu ne wanda ya fara bayyana kamar yadda muka faɗi tun da dadewa kafin annabi Musa tun kafin annabi Ibrahim tun da jimawa amma al'amarin ya bayyana a cikin bani Isra'ila kamar yadda zaka zo ka ji ayoyin da zamu yi ta kawowa da hadisan da zamu kawo za su bayyana cewa ba a taba samun al'ummar da suke kashe annabawa da manzanni da malamai sannan su je su bude shagunan su su ci gaba da kasuwanci kamar ba su yi komai ba mana irin abin da mutanen Kano suka yi su kashe malami kafin awa biyu kowa ya koma ya bude kasuwar shi an zo an bude dandalin siyasa an ci gaba da harkoki an manta manyan gari babu wanda ya zo wurin jana'iza manyan gari babu wanda ya bude baki a gidan radio ko a jarida babu wanda ya zo ya kawo sakon ta'aziyya duk wani babba da ya taho in ya kuskuren biyowa ta hannunsu ba za su bar shi ba wannan ɗabi'ar bani Isra'ila ce Allah zai bayyana mana a cikin ayoyin nan yanzu Allah yake cewa warware alƙawari sai bani Isra'ila kafircewa ayoyin Allah sai bani Isra'ila wa qatlihimul anbiya da kuma kisan annabawa bi ghairi haqqin haka siddan wa qawlihim da kuma bakan magana da suke gaya wa annabawa da masu wa'azi suke cewa qulubuna ghulf zukatan mu arfa suke ba ma jin wa'azi Allah yace bal taba Allahu alaiha Allah ne ya danke waɗannan zukata ya rufe su bi kufrihim saboda tsananin kafircin Yahudawa fala yu'minuna illa qalila dan haka Allah ya musu baki ba za su yadda da Allah ba sai ƴan kadan daga cikin su sannan Allah yace wa bi kufrihim haka nan kuma wani sabanta kafirci da suka yi banda kafircin su na da wa qawlihim da wata bakar magana wadda suka sake fadi ala maryam suke fadin ta ga maryam buhtanan azima kazafi mai girma da suke cewa maryam mazinaciya ce wa qawlihim da fadan maganar su da suke suna cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah mu muka kashe al-masihu isa dan maryam manzon Allah nan ma'ana wannan magana izgilanci ce izgilanci suke yi ma'ana mu muka kashe din wannan da ake cewa manzon Allah nan almasihu nan da ake cewa isa dan maryam to da yake Allah bai yadda da wannan maganar ba kuma ba su kashe shi ba din sai Allah ya ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu kamannin shi aka diba aka zuba wani wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu waɗanda suke sabani game da shi annabi isa har wa yau a cikin shakka suke shin shi din ne ko ba shi bane Allah yace malahum bihi min ilmin illa tibaa'a fa ba abinda suke bi sai zato ba su da ilimi akan haka wa ma qataluhu yaqina tabbas ba shi zai kashe ba barrafahu Allahu ilayhi
Allah ya dauke shi ne zuwa gare shi. Wa kana Allah azizan hakima, Allah buwayayyen sarki ne sannan gwani ne. In ba Allah ba, yaushe ma Allah zai bari a rinka kai hari zuwa ga annabawan shi, amma yana da hikima a cikin yin haka dan a gane su waye suke addinin da gaske. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a Bani Isra'ila kenan. A wani wurin Allah madaukakin sarki ya sake ba mu labarin su da tarihin su na yawan kisan annabawa. Allah yace wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Hakika mun baiwa Musa littafin at-taura, sannan mun biyo bayan shi da manzanni daya bayan daya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, Isa dan Maryam mun bashi ainihin wato hujjoji. Wa ayyadnahu bi ruhul quds, sannan mun sa mala'ika Jibril ya karfafe shi yana bin bayan shi duk inda yake. To sai Allah ya dawo yana magana da Yahudawan wancan zamani da na yau da na gobe har tashin alkiyama. Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ya ku Yahudawa, ya ku masu kin gaskiya, ya ku azzalimai, ya ku masu danniya, ya ku masu murdiyar mulki, a ce duk sanda wani manzo ya zo muku da abin da zuciyarku ba ta so sai ku girman kai. Fa fariqan kazzabtum, ku karyata wasu. Wa fariqan taqtuluna, ku kashe wasu. Wannan dabi'ar Yahudawa kenan, abin da suke so wani manzo ne zai zo musu da abin da suke so, ba zai yiwu ba kuma, domin zalunci suke, mulki suke na gurguzu, bid'a suke, kafirci suke. Babu yadda manzo ko zai taho daga Allah ya zo da goyen bayan irin waɗannan nau'in mutanen. A ƙarƙashin wannan, duk wanda ya zo idan suka ga cewa ba zai bi son zuciyarsu ba, sai su yi shelar cewa maƙaryaci ne. In ba haka ba fa, sai su ainihin ɗauki matakin kisa. Har yau kisan annabawa shahararriyar ɗabi'a ce cikin Yahudawa. Allah ya ce wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, idan aka ce musu ku yadda da abin da Allah ya saukar, qalu nu'minu bima unzila alaina, sai su ce sam, za mu yadda ne kadai da abin da aka saukar mana. Wa yakfuruna bima wara'a, duk abin da ya biyo bayan abin da aka saukar musu, sai su ce ba za su yadda da shi ba. Ba Yahuda bai yadda da Injila ba, ba Yahuda bai yadda da Alqur'ani ba. Wai a ce wasu kawai abin da suka yadda da shi shine sakon Annabi Musa, shine at-taura. Sai Allah ya ce wa huwal haqq, a halin abin da ya biyo bayan nasu din shi ma gaskiya ne. Musaddiqan lima ma'ahu, wanda yake gaskata abin da ke tare da su. Idan da gaske ne Yahudawa kun yi imani, masu mulki da ƴan bid'a da duk wani azzalimi, idan da gaske ne kun yi imani da abin da aka saukar muku, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu, me yasa tun da kuke kashe annabawan Allah in kuntum mu'minina, in ku mu'minai ne? Mun karanto a baya kisan kai ba siffa ce ta mu'mini ba. In ku mu'minai ne, me yasa kuke kashe annabawan Allah? Allah ya kiyaye. Kisan annabawa muguwar ɗabi'a ce a cikin Yahudawa. Ji abin da Allah ya ce, laqad sami'a Allahu qawlal ladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Hakika Allah ya ji bakar maganar da suke mishi, suke cewa Allah talaka ne su ne wadatattu. Sanaktubu ma qalu, Allah ya ce za mu rubuta duk abin da suka faɗi. Wa katlahumul anbiya, ku duba abinda ayoyin nan suke hukunta mana shine kisan annabawa ya shahara cikin Bani Isra'ila. Abu ne wanda ya zama rampa, ya yadu ko'ina. Dan haka duk wani mugun aiki da Yahudawa suka yi, in Allah ya zo zai gargade su game da wannan mugun aikin, sai ya goranta musu da kisan annabawa. Duk wata bakan magana da suka faɗi, in Allah ya zo zai mai musu da martani, sai ya ainihin hada musu da kisan annabawa. Gashi Allah ya ji muguwan maganar da suke, kuma Allah zai rubuta ta. Sai ce me, wa katlahumul anbiya bi ghairi haqqin, haka kisan annabawa da suke haka siddan. Wa naqulu zuqu azab al-hariq, sai mu ce musu ku dandane konanniya azaba a cikin wuta har wa yau. Kisan annabawa a cikin Yahudawa shahararren abu ne, don haka na ɗaya daga cikin dalilan da Allah ya saka musu kaskanci da wulakanci. Allah ya ce waduribat alaihim zillatu wal maskana wabau bighadabin min Allah, aka dora musu kaskanci da wulakanci a duk inda suke a duniya, don haka sai suka waye gari cikin fushin Allah. Zalika abinda ya ja musu wannan kaskanci da wulakanci da fushin Allah, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, suna kafircewa ayoyin Allah ne, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, kuma su bighairi al-haqq suna kashe annabawan Allah ba tare da sun ci musu ko sun sha musu ba. Zalika bima asaw, Allah ya ce wannan shine danyen aikinsu, wa kanu ya ataduna, kuma irin ta'addancin da suke kenan. Dan haka masu kisan annabawa babu shakka babu tantama yan ta'adda ne, masu saban Allah ne kuma mugun aiki ne, rigiji gabshi